بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله زام شجب ركواتكم درسنا تبتركنا أشكين لتعرف إحياء علوم الدين أنا الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. Yau za mu yi karatu a cikin bayanin ilimin da yake fardu kifaya, wato bayan yayi bayanin ilimin da yake fardu ayn, ya kuma ci gaba da bayanin ilimin da yake shi kuma fardu kifaya. Mun dai bayani gurgudu akan ma'anan abin da ake nufi da fardu kifaya a baya. Farkon abin da ya fara a wannan babin shine ya yi kokarin tasnifin ilimi gaba ɗaya, cewon ilmoma ta hanyar da ake samun su, wato wata hanya ake bi don a sami ilimi. Ya kalli abubuwan gaba ɗaya, ya yi fitar da hanyoyi guda hudu wanda dukkan ilimi ba zai wuce a same shi ta ɗaya daga cikin wannan hanyoyi hudun ba. Hanyar farko shine ta hanyar shari'a, wato ta hanyar manzanni, ta hanyar abin da manzanni za su kawo wa mutane, wanda yake dan adam da kwakwalwansa ko da wato tajribarsa ko da hankalinsa ba zai isa zuwa ga waɗannan nau'o'i na ilimi ba. Dole sai dai ashara, sai manzanni ne za su zo su gaya mashi wannan abu kaza mai kyau ne, wannan abu kaza mare kyau ne, ko ko abu kaza a yi shi, ko abu kaza kada a yi shi. Wannan matsala ce wacce tana da alaka da shahararriyar matsalan sabanin malamai na malaman aqida tsakanin asha'ira da mu'tazila da kuma mawqifin da maturidiyya suka dauka tsaka-tsaki. Matsala sananniya wadda ake cewa mas'alatul tahsini wa taqbihi al-aqliyai, wanda ta shiga cikin fannoni da dama, ta shiga cikin fannin usulul fiqhi bayan kasancewar ta asalinta daga cikin ilmin kalam. Dai ba akan ta muke magana ba, amma dai muhimmin abu shine shin hankali da kansa yana da istiklali da gane abu daidai ne ko abu ba daidai bane. Hankali da kansa zai iya gane abu ya kamata a yi ko bai kamata a yi ba. To kamar dai yadda muka sani, wannan matsala ce ta sabani. Kila a gaba insha Allah mun samu lokaci za mu yi magana gurgudu akai, wanda muna ganin cewa mawqifin malamin Maturidiyya shine abin da malaman Ahlus Sunna wal Jama'a suka yi istiklali akai a ƙarshe daga baya. Sannan abin da ya shafi har yanzu wannan matsalar na abin da shari'a ya zo da shi yana da alaka har yanzu da sananniyar matsalar nan ta ibadu wanda suke ma'qulatul ma'na da ibadu wanda suke gairu ma'qulatul ma'na. Muhimmi dai shine ya kasa su kashi biyu. Kashi na farko abin da shari'a ya zo da shi babu daurin hankali a cikin riskan yanda za a yi shi ko ko kyansa ko rashin kyansa. Abu na biyu ilmoma wanda hankali ne yake shiryarwa zuwa ga riskansu shine kamar ilmin kalam, kamar yadda muka sani abubuwa da yawa daga cikinsa ana isa zuwa gare su hanyar hankali ne, kamar ilmin mantiq shi ma kamar yadda muka sani wasu ma suna ganin cewa idan mutum yana da isasshen hankali baya buƙatan wannan ilimin, wato mai hankali yana wadatuwa da shi, kamar yadda dai aka faɗi a cikin wanda wasu malamai suke istidrak ga mawaƙi da yake faɗin mai sullan wal qawlatul mashhuratu sahiha jawazuhu li kamilil qariha mumarisu sunnati wal kitabi li yahtadi bihi ila sawabi, suke ganin cewa abin da ya kamata aka san haka ya kamata ya faɗa. Muhimmi dai akwai ilmoma da hankali ake isa zuwa gare su, sannan akwai ilmoman da ake isa zuwa gare su da tajriba. Wato tajriba shine gwaji, da bada misalinsu kamar ilimin likitanci wanda yake tajriba ne yake kaiwa zuwa gare shi gwaji yau da gobe, akwai da kaza haka har isa zuwa gare shi. Da ilimin hisab, wato an ce hisab shine ilimin lissafi, ba wai ilimin hisabi kawai yanda mutane da yawa suke fahimtar shi a matsayin wani fanni na bincike ba, a'a ilimin dai hisabi wanda ake isa zuwa ga sanin abubuwa na falak da sauransu ta hanyarsa, da kuma ilimin lissafi dai gaba ɗayan shi. Wannan yana nuna mana wato malaman musulunci sun yi nisa da fuskar abinda malaman zamani suka isa bayan asrul tajriba, ko bayan kokarin da Bacon ya yi na maida ilimi nukla nau'iyya daga mantiq zuwa tajriba, da dai duk abubuwan da muka sani a cikin wannan wannan kokari da malaman turawa suka yi malaman musulunci sun bada gudunmawa mai yawa a wannan janibin tun kafin malaman turawa a cikin duk abubuwan da suka babi iya sun tabbatar da ana isa zuwa gare su ne a cikin tajriba su kuma dama turawa mafi yawa imoman su suna kewayewa a cikin waɗannan tabi'iyya cikin sannan akwai abubuwan da kuma ake sanin su bisa ma wato ta hanyar ji an ji an faɗa kamar abubuwan da suka shafi yare kamar yadda muka sani duk da yake dai wannan ma matsalan saɓani ne shin halshe ko yarurruka akwai dama na ijtihadi da kiyasi a ciki ko babu kauli dai mafi shahara dai shine cewan yare ana istifadar su ne ta hanyar ji wannan abin da yafi shahara kenan a wajen malamai bayan ya yi wannan taksimin na ilmoma gaba daya sai ya koma cikin ilimin shari'a din kansa afwan ilimin da ba na shari'a ba sai ya kasa shi kashi uku ilimin da ba na shari'a ba a ganin Imam Ghazali to anan ne maganar fardhu kifaya zai shigo cewa akwai wanda yake mahmum watan abin yabawa kamar ilimin likitanci sanin gwargwadon abin da ake bukata don magani da sauran makamancin wannan kamar ilimin hisab din don sanin kwanakin shekara da sauran abubuwan da suke ta'allaka da wannan wannan mahmud ne to amma mahmud din shi ma sai ya kara kasa shi biyu har yanzu akwai kifa'i akwai fadila akwai abinda in an same shi ya wadatar wacan gurgudan bukatan al'umma a wannan lokacin shine fardhu kifaya din abinda duk ya karu akan haka kuma ana son shi amma fadila ne ya tashi a cikin fardhu kifaya ya zama fadila gurgudan da al'umma ta zurfafa cikin bincike ta zurfafa cikin ilimi gurgudan ruqiyyanta gurgudan cigabanta gurgudan kasancewar da za ta yi a sahun gaba cikin abubuwan rayuwa to haka ya raba su watan kashi na farko shine fardhu kifaya din wanda al'umma take bukata a wannan lokacin na wannan fannonin ilimin wanda idan babu su za a iya shiga cikin wani damuwa mutane za su shiga cikin mashakka sai kuma wanda yake fadila wanda yake ba haka ba kare wato ta'ammu zurfafawa a cikin bincike har gaba da wannan shi ma abin da ake so ne addinin musulunci yana son bincike cikin fannonin ilimi na tabi'a domin kara riskan sirrorin Allah subhanahu wataala a cikin kaunsa sannan akwai abin zargi wato mazmun abin da ba a so cikin wannan nau'o'i na ilmoma ya bada misalin su kamar ilimin sihiri ilimin tsafi ilimin tsubbace-tsubbace ilimin duba ilimin abubuwa da wankin ido da makamantan waɗannan duka waɗannan duk da ilimi ne to amma ilimi ne wanda ba su da amfani kamar yadda dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani wa tawwa ma tadlu shayatinu ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhumama ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wato ilimi na raba tsakanin masoya yana cikin ilimi wanda yake babu kyau yana cikin wannan al-mazmum din ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sannan ya kawo kashin ilimi na uku wanda shine al-ilmul mubah wato wanda yake mubahi ba aibo ba fallasa kamar ilimin waƙoƙin larabawa sanin waƙoƙin larabawa sanin ayyamul arab qabla al-islam sanin tarihin larabawa da kissosin su wannan ba yabo ba fallasa sai dai idan mutum ya san wannan domin ya isti'ana da shi domin fahimtar alqur'ani mai girma domin ba za a fahimci alqur'ani ba sai an fahimci bi'ar da alqur'ani ya sauka a ciki to wannan kuma ya zama mimma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun sannan al'ulumus shar'iyya al'ulumus shar'iyya wanda su ne kashi na farko da muka faɗa al-Imam al-Ghazali ya kasa su kashi kashi na farko ya kira su usul waɗannan usul ɗin su ne al-Qur'ani sunna athar ɗin sahaba Allah ya ƙara musu yarda da ijma'in al-umma athar ɗin sahaba anan yayi ilhaqin su saboda sahaba su suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za a iya fahimtar sunna da alqur'ani ba sai ta hanyar maganganun su don su suka ruwaito mana mun sani ijtihadus sahabi ijtihadi ne kamar dukkan sauran ijtihadi da yawa daga tabi'ai sun saba da sahabbai a masaloli da dama
in matakan ba ijma'i ne sahabbai suka yi ba ijtihadu sahabi ba hujja bane addini amma abin da yasa ya faɗi wannan ya kawo maganan afaru sahaba saboda da su ne suka rayu suka san mulabasat suka san asbab na saukan ayoyi suka san dalilan da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwa da yawa da ya faɗa wanda yake duk wanda ba a gaban sa aka yi ba bai samu wannan falalan ba ba zai iya gane abubuwa da yawa da su sahabbai za su gane ba shi yasa yi tasnifin afaru sahaba a cikin waɗannan usul din sannan bayan nan ya kawo furu watan abubuwan da suke farko an wannan usul din farko a wajen sa sune abubuwan da za a iya istifadar su watan za a yi amfana da su daga cikin wannan usul din wanda zahirin nassin usul din baya ambatan su amma za a iya ciratan su watan abubuwan nan dai da malamai suke fadin su fahawal khitabi da lahnul khitabi da dalilul khitabi watan akwai abubuwan da nassi bai ambace su ba amma ma'anan su yana cikin nassin har ya mafi abinda nassin ya ambata tabbata ma'anan ya fi tabbata akan su akan har abin da nassin ma ya ambata to kaga irin waɗannan kamar yanzu misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa sayyidina Hassan jikansa ibni hada sayyidun kaga tunda yace mishi sayyidun min babu aula manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zama sayyidun wanda shi Hassan ma'ana alaihi salam ya zama sayyidun saboda shi kaga anan za a ce hanasi ya fadi Hassan ne Allah ya kara masa aminci sayyid amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min babu aula ya zama sayyid to wannan dai misalai suna nan sanannu ne sannan akwai lahnul khitab wanda yake gashi dai nasi ya fadi wannan to akwai kuma wani abu wanda shi ma yana da daraja irin wannan shi ma ya shiga cikin wannan ma'anan daidai yake da shi dan nasi bai ambace shi ba baya nufin shi ma ma'anan sa bai shiga ciki ba sannan akwai abin da ake cewa dalilul khitab wanda shine mafhumul mukhalafa watan abubuwa ne wanda ake istifadar su a cikin wasu mafahim har guda 10 ko fiye da haka ko kasa da haka dai gurgudan maganganun malamai akai amma dai himmi shine watan sabanin akasin wannan abin in nace ba wanda yazo sai wani to kaga ina nufin da wani da wani da wani wanda ba ambata cikin ba wanda yazo din nan ba basu zo ba in nace wannan kyautan na wani ne ina nufin banda wani to haka dai abinda za a ambata na sabanin abinda lafazi ya ambace shi to kaga wannan duka abubuwa ne da ake amfana da su daga cikin nassi amma ba ainihin nassin bane saboda kai sa su a matsayin furo sannan ya kasa su kashi biyu kashi na farko shine wanda ake amfana dan ibadun da suka shafi ibadan zahiri ko ko abubuwan da zaka ce abubuwan da suka shafi fiqhu sannan kashi na biyu abubuwan da za a amfana da su su ma wanda dan ibadan batini watan tasfiyan batini shine abubuwan da ake cewa isharat watan dole nassi yana zuwa da zahirin lafazin sa sannan yana zuwa da isharat din sa wadannan isharat din su ne wadannan lataif din da qa'if da bayin Allah suke cirata daga cikin nassi wanda yake ba a ambace su kiri ba amma wani dalili zai sa a iya istifadar su a iya amfana da su wanda suke nuni zuwa ga kusantar da bawa da Allah subhanahu wataala a cikin nassi dukkan waɗannan a wajen al-Imam al-Ghazali suna cikin waɗannan furu ne bayan su akwai abubuwan da ya kira muqaddimat idan aka ce muqaddimat sune ulumul ala wato ulumul ala kamar nahwu kamar sarfu amma makamantan su ilmoman da ba su ba gaya bane akan kansu ilmoma ne da ake amfani da su domin a fahimci wasu ilmoma daban ana amfani da nahwu ne domin a fahimci larabci da kila ta hanyar shi za a fahimci maganan Allah a fahimci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka shi ilimin ba gaya bane akan kansa a ilimi ne da ake amfani da shi don fahimtan abin da wani ilimi ya kunsa to haka dai akwai ire-iren waɗannan ilmoman kamar ilmin aruf ana koyan shi don a fahimci waka da ka'idojin da yake kunsa da waka saboda shi ala ne kawai ba ilimi ne mai zaman kansa wanda yake ake amfani da shi don kansa ba to bayan nan kuma ya kawo wasu ilmoma da ya tasnifin su karkashin mutammimat wato mutammimat a wajen su sune ilmoma wanda suke su da kansu ba su ne ilmin shar'i ba amma sai da su ake fahimtan shari'a kamar ilmin usulul fiqh kamar ilmin mustalahil hadith misali ilmin diraya misali as ilmul jarhi wa ta'dil, ilmu sanin mazajan hadisi, sanin tarihin su, sanin wafayat din su, sanin duka wadansu abubuwa da suka shafi wadanda suka wuce hadisi, wadannan duka duk yanda mutun zai san su, baya nufin ya zama malamin addini, baya nufin zai iya bada fatawa a cikin addinin musulunci, baya nufin ya fahimci addinin musulunci, amma dai ya sami wasu mutannimat, ya sami wasu kayan aiki wanda da su ne za su taimaka cikin wancan ilimin na fahimtar addinin musulunci wanda yake cikin alqur'ani, wato cirato hukunci daga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'in sahaba da ijma'in malamai da sauran duka dai abubuwa wanda suke masadirul tashri'i da aka sani. Za a amfani da wannan ilmomin ne don su cika su taimaka, don haka magabata Allah ya saka musu da alkhairi suka tsara mana tsarin bibiyan ilimi, tsari mai nagartan da yanzu zamani yazo duk aka cakuɗa shi a ka'idan su, sukan farawa ɗalibin ilimi da abinda muka karanta a baya na fardu ainin, abinda suka san cewa mutum yana buƙatar shi na farallan ainihin sa. Bayan nan da sun ga ya fara fahimtar wannan shine fiqhun ibada, fiqhun da yake buƙata a matsayin sa na yaro karami ko mai tasowa ko matashi a daurul bulu. Bayan nan kila sai su dan taimake shi da abin da ya shafi wannan duka bayan haddace alqur'ani mai girma, sai su bashi abin da yake buƙata na ilmul ala. Idan ya samu ilmul ala gurgudu, to shikenan sai ya amfani da wannan ilmul ala din wajen kuma ta'ammuka cikin wannan fiqhun na ibada da yake ƙara faɗaɗawa gurgudun buƙatar sa. A lokaci ɗaya kuma yana in ya kai wani matsayi, sannan sai a dauko mutannimat din su kuma, wato abubuwan da suke cikawa din domin in ana buƙatar tabahhur kenan da ta'ammuka cikin ilimi. Amma farawa a sabanin wannan tsarin ba abin da zai haifar kawai sai rukani. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.